بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na Asabar daren Lahadi 27 ne ko? Ko da shida? 30? 30 da watan Rabi'in al-Akhir. Hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da nawan 2 da watan 11 watan September miladiya 2024 idan tarihi ya inganta November ne to masha Allah ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci na Darul Hadis da yake wannan unguwa ta Simitau a wannan gari na Tawajin Horiyar Niger wannan shine darasi na 58 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuma ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Muna cikin kitabul aimani wan nuzuf mun zo a satin da gabata mun kwana hadisi mai lamba 358 yau zamu tashi hadisi mai lamba 359 malati al hadithu tasi wal 50 ba'da 300 hadisi na 359 an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yarda قال شي عبد الله yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان النبي yace من حلف على يمين صبر duk wanda yayi rantsuwa akan daganganci shine yaminu sabr rantsuwa akan daganganci kuma bayan ka san abun da ka rantse akan sa ƙarya ne shine yaminu sabr yaqta'u biha malam ri'in da zai yanke wani abu na dukiyar musulmi ta hanyar yin wannan rantsuwar huwa fiha fajirun ba shakka abunda ya amsa a ciki to yayi fajirci sannan kuma rantsuwar da yayi ta ƙarya to yayi sabon Allah a ciki jama'a mun fahimci hadisin duk wanda yayi rantsuwa da gangan da kuma abin nan ta hanyar sanin cewa abunda zaka rantsa ko karanta akan sa ƙarya ne kuma bisa da ganganci kuma akan ƙarya dan dai ka amshi wani abu ko kai ka doka amshi wata dukiya wata musulmi to wannan rantsuwar da kai annabin Allah yake cewa huwa fiha fajirun shi game da wannan rantsuwar da yayi ko game da amsar kudin da yayi ko kayan da ya amsa to yayi fajirci sannan kuma yayi saban Allah ta hanyar rantsewa da ƙarya sai ce laqiya Allah zai hadu da Allah wa huwa alaihi rabban, ubangiji yana mai hushi da shi. Zai gamu da Allah, Allah yana mai hushi da shi a ranar tashin kiyama. Wa nazalat, sai wannan ayar ta sabka, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, lalle wa'inda suke sayar da alkawarinsu da kuma rantsuwarsu da ƴan kuɗi ƴan kaɗan ne. To sai wannan ayar ta sabka tana bayanin tsinuwa da kuma watan azaba, alkawalin azaba mai girma akan su, Allah ya kare mu. Masu ga ce wannan hadisi abin da za mu ɗauka a matsayin darasi a cikinsa, abu na farin harancin amsar dukiyar musulmi ta hanyar mutum ya yi rikici ta ƙarya, ta fajirci, da kuma rantsuwa akan abin da yake ƙarya. Wannan abun rantsewa a kai da kuma cin dukiyar musulmi ba da haƙƙi ba, yana cikin alkaba'ir. Duk abin da zai jayo hushin Allah, har a ce mutum zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yana hushi da shi, to wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Taka duk wanda ya rantse a kan wani ta dukiya da ba tashi ba, ya yi rikici a kanta, har ya sanya ya yi rantsuwar ƙarya a kai, to ya yi saɓon Allah, kuma ya yi fajirci, ya zo da alkabira. Sannan kuma na daga cikin abin da ke jayo sharaɗin azaba a kan wanda ya aiwatar da rantsuwa, idan bai tuba ne Allah zai masa azaba, amma in ya tuba, to Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta masa akan ijma'in dukkanin malamai. Idan mutum ya yi rantsuwa akan abu wanda ba nashi ba sai ya karɓa, ko ya yi rantsuwa ta ƙarya akan kasuwanci ko makamancin wannan sai ya tuba, dukkanin malamai su tafi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa. Sai abu na uku a cikin wannan hadisi shine, wannan hadisi yana karantar da mu cewa hushi, Allah yana yin hushi. Ubangi subhanahu wa ta'ala yana yin hushi, amma ya yake yin hushi ba mu sani ba, amma tabbas Allah ya tabbatar wa kansa cewa yana mi, yana yin hushi. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Al-hadisu sittuna ba'da talasumi'atin, hadisi na 360, an Ash'ath bin Qais radiyallahu anhu, daga Ash'ath dan Qais, Allah ya ƙara masa yarda, qala, yake cewa, kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin, wata rana wani rikici ya ɓarke tsakanina da wani mutum. In ji Ash'ath bin Qais, yace rikici ya ɓarke tsakanina da wani mutum, wata khusuma game da sha'anin wata rijiya, ni na ce ta wace ce ta shi ce. Fahtasamna ila Rasulillah, sai muka shiga wani rikicin har aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna masu rikici gani gashi. Aka zo da rikici wajen gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisa, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ma'aikin Allah ya ce, shahidaka, ka kawo shaidunka guda biyu da za su tabbatar da cewa rijiyarka ce. Wa ga cewa ya kawo shaidu? Ash'ath bin Qais, tunda shi ne ya zo da da'awar cewa rijiyar tashi ce. Ina ba da mu fahimta, ya ce rijiyarsa ce, sai Annabi ya ce, shahidaka, zo da shaidu guda biyu da za su tabbatar da cewa rijiyar taka ce, au yaminu, ko kuma shi ya rantse akan cewa rijiyarsa ce. A nan, ashe idan arkici ya haɗa ka da mutum, sai ka ce wannan abun naka ne, sai yake musu, idan aka je gaban alkali, kai abun da za ka yi za ka kawo shaida ne, wa zai rantse shi zai rantsuwa? Yaushe ake yin rantsuwa? Ana yin rantsuwa ne idan babu shaidu. Idan har na kawo shaidu gaban alkali, babu buƙatar abokin husuma ta yi rantsuwa. Amma idan ban kawo ba, to a lokacin shi kuma zai rantse akan wannan abun. Kun fahimci karatun? To mu yi da hadisi. Annabi ya ce, shahidaka, ka zo da shaidu guda biyu da za su tabbatar da cewa wannan rijiyar taka ce, au yaminu, ko kuma shi ya rantse akan cewa tasa ce. Qultu, sai Ash'ath ya ce, sai na ce da manzon Allah, idan yahlifu wala yubali, kawai ya rantse kar ya damu, ya rantse da Allah, kawai ya rantsuwa kar ya damu. kun bayyanta shi yarante fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kalle shi wannan bawan Allah yace da shi man halafa ala yamin sabrin yaqta'u biha ma lam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi rabbana annabi Allah ce duk wanda yayi rantsuwa da gangan kuma alhali ya san akan abin da ya rance da shi ƙarya ne ba da gaske bane ba nasa bane dan dai ya damshi wani abu na musulmi dan uwansa musulmi yana mai fajirci cikin abin da yayi to zai hadu da Allah subhanahu wataala Allah yana mai hushi da shi mun gane annabin Allah ya kalle sa da yace ya rance sai annabi ya ce to man halafa ala yamini sabri duk wanda ya rantsuwa ta ganganci kuma akan ƙarya yaqta'u biha ma lam ri'in muslim dan dai ya amshi ya haye wata dukiyar wani mutum musulmi huwa fiha fajiru shi akan abun da yake cikin ta na wannan dukiyar yana fajirci kajiri ne akai ƙarya yake yi laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban yana mai ƙarya akai to zai hadu da Allah yana mai hushi da shi mun bai ji hadisin ko daga hadisin abin da yake fitar mana na ma'ana na fawaid shine abu na farin ash'ath shi zai kawo shaida shine Allah annabi ce masa shahidaka zo da shaidunka guda biyu ko kuma auyaminuhu ko kuma shi wancan da ka karar ko ga awakin husumar ka shi ya rance eh shi awakin husumar shi da man zai ce shi ya ce zaki ce wance ce a'a ba haka bane shi adda ita waye zo da karatu da dan shine zamu bayani albayyinatu alal mutta'i wal yaminu ala man ankara daga cikin ka'ida ta musulunci idan kuna rikici da mutum kana noma cikin gona ko kana cikin gida zaune sai ko kuma kana da mashin kinka sai wani ce a'a wannan motan da kake hawa fa nawa ne ba ku samu daidaito ba sai ka je gaban alkali to kai zaka kawo shaida mutum guda biyu da za su tabbatar da cewa naka ne eh idan yace shi da ce a'a ba naka bane to shi kuma rantsuwa za shi idan aka samu shaidu da suka tabbatar to ba za a ma shi rantsuwar ba shi idan aka kai babu matsayin shaidu to a lokacin zaya rantsuwa daka albayyinatu alal mutta'i wal yaminu ala man ankara ina fatar mun fahimta daka kenan shaidu ake fara kawa idan babu shaidu sai a tafi bilimi da rantsuwa to idan aka rantse to waye ke da kayan na'am idan har abun da ya rantse akai ƙarya ne kowa san ƙarya ne to ba za a bashi wannan abun ba wannan shi abu da malami suka faɗa wallahu ta'ala a'lamu wa ajal a shi zai rantsuwar ba naka bane ka kawo shaidu in ka kawo shaidu shaidun kana kan yana gaba da rantsuwarsa shaidu yana gaba da rantsuwa ba eh za ka shaidun yana gaba da shi ai shahida ne kullun shi zance shaidu ake yi sai abu in ta kai inda la ilaha illa illa sai a zo abun nan sannan kuma yana ƙara katar mu cewa idan aka zo gaban alkali to wanda ya kawo ƙara shi ake fara saware kafin a saurari wanda aka kawo ƙararsa ina ba tarin fita shi wanda ake ƙarar zai tabbatar ko ya kore idan aka nemi shaidu to shi zai kawo shaidu idan kuma aka zo wajen shi wanda ake tuhuma to ba shaidu ba za a nema a zai yi rantsuwa ne akan abin kawai sai a huce wurin sannan kuma ana son alƙalai su dinga wa mutane wa'azi kage na cewa ashe ba a dora alƙali wanda bai bi ba bai karatu ba ana dora alƙali ne a matsayin wanda yake mai ilimi ba a dora jahili akai wallahu ta'ala alam alhadith alhadi wa 60 ba'da 300 hadisi na 361 an thabit bin ad-dhahhak al-ansari radiyallahu an daga thabit dan dhahhak al-ansari mutanan madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annahu bay'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace tabbas yawo manzon Allah mubaya'a mubaya'a shine ka ka hannunka da kara sai ka dora ka yarda akan abun da muke akai tahta shajarati akalashin itaciya bai'atu ridwani kenan ko lokacin da aka je yakin aka yi sulhu hudaybiyya yawo hudaybiyya da aka je manzon Allah sallallahu yayi sahabbai su masa mubaya'a shi ne Allah ya yi ambata a cikin alqur'ani a fatihi ko innal ladina yubayyi'unaka laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara allati laqad haqiqan tabbas ubangiji ya yarda da masu imani a lokacin da suke yi maka mubaya'a karkashin itaciya a wannan itaciyar da aka ji aka ana wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam garin Makka sai suka tsaya suka yi umratul qada anan to a wannan wurin ne shi Thabit dan Dhahaka yace annahu baya'a Rasulullah yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya'a a karkashin itaciya wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabin Allah yace man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa bi millatin ghairil islam da wani tafarki wani addini wanda ba na musulunci ba kaziban yana mai ƙarya a cikin abin da ya rance mu'tamidan kuma yana mai daganganci akai fa huwa kama qala to shi yana kamar akan abin da ya fada ma'ana duk wanda ya race da wani abu akan ba shari'a ba tsari na addinin musulunci ba cikin tsari na musulunci ba to abin da ya fada akai ne yake akai ina fatar mu fahimta idan mutun yace ya rantsa da kabarin kakanai ko ya rantsa da wani kaza wani kaza to ba shakka wannan abun yana akai kamar mutun yana akan wannan abun ma'ana ba yana kan tsarin musulunci bane fa ya fi daga cikin tsarin musulunci ya komo tsarin kan wancan abun ko wani addini ne to ya komo cikin wannan addinin idan mutun ya rantsuwa irin ta Kirista kuma da gangan kuma yana bai ƙarya akai to ya bar addinin musulunci ya koma akan addinin na kristanci kun ga hadarin yin rantsuwa ko sai za ina karanta to karanta ne da Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wa man qatala nafsahu bi shay'in duk wanda ya kashe kansa da wani abu duk wanda dauki wani abu ya kashe kansa da shi uzziba bihi yawm alqiyamati za a yi masa azaba da shi a ranar tashin alqiyama duk wanda ya kashe kansa da wani abu yuka mashi magani ko ma me mutum ya kashe kansa da wannan abun to in aka je alkiyama da wannan abun da za a ba malaiku su shi sai mutum azaba cikin wuta har abada ka kashe kanka da wannan abu ai yazo a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an je yaki da aka zo ana dudduba musulman suka yi shahada sai aka zo akan wani don aka zo sai a ce kai masha Allah wani yayi ba isa barka yayi shahada su sahabbai abin alfaharin su ne a ce ka mutu wajen yaki suna abin alfahari ne a ce wani ya mutu a wajen yaki mu yanzu makaranta ta gari tahiyya bala tana jihadi makaranta ta gari al'umma zuwa bala tana jihadi ba ga bane sallan nan ma ya tsara sabul dana wata shi haji sallan ma ba tsaya da kyau ba tana ce haji to ana duddubawa sai a ce wani ya shahada sai aka zo a kansa sai aka ce kai masha Allah hadda wani shi ma ya shahada dan aljanna sai na ce a'a dan wuta ne musulmi ne sai na ce dan wuta ne hankalin sahabbai ya tashi abin ya ba su mamaki ya za a yi a zo da mutum gayi nan da shi aka zo wajen yaƙi kuma a rundunar musulmai kuma annabi ya ce dan wuta ne sai ma'aikin Allah ya ce ya yi gaggawa rauni aka ji masa a duba a gani aka duba sai ga ai masa rauni ne an jijji masa an hahalbe sa da mashi an sussuke sa sai ya kasa jurewa ya mutu sai ya sa mayuka ya soke kashi sai ya mutu aka duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne mun fahimta bai bari ba yayi gaggawa bai bari ba maniya ta zo masa ta Allah ya turo masa da ita kansa sai yawa kansa hukunci da kansa to da ka duk wanda ya kashe kansa da wani abu tu'adhdhiba bihi yawm al-qiyama za'a masa azaba da wannan abun a ranar shi kiyama walaysa ala rajulin nadhrun fi ma la yamliku annabin Allah yace babu alwashi wa mutum a cikin abun da baya mallaki mutum ba zai alwashin abun da bai da mallaki ba misali kai ne sai ka misali an baka adaidaita kana ja ba naka bane sai aka kai matarka asibiti haihuwa sai kace in Allah ya baka da namiji ko kuma tana ciki kace in Allah ya baka da namiji to ka bata adaidaitan ko za ka ba wani wanda kuke hira da shi adaidaitan to tambaya kaga alwashi ne kenan ko adaidaita nawa yi name shi ne to alwashin da kai bai yi ba mutum baya yin alwashin abin da baya mallaki ko kun fahimta ba za ka yi alwashi ba kace almi alwashi shine ka dauki alƙawarin in Allah ya maka alwani abu za ka yi wani abu kai ma sai ka ce a'a in matata ta yi kaza ko in na samu kaza to zan tafi umara ko zan ta aiki haji kuma kai ko rashin ka hawa baka da kun gane ko rashin ka hawa baka da in Allah ya bani lafiya akan abun da nake fama da shi na rashin lafiya to nayi alwashi tsakani da Allah zan je na yi umara sai Allah ya baka lafiya kuma kai baka da kudin umarar kaga kenan alwashin baya tabbatuwa saboda annabi ya ce walisa ala rajulin nazarun fi ma la yamlik duk abin da baka mallaka ba to baka da alwashi babu alwashi a ciki mu ce na alwashin abin da yake da shi yake a hannun sa ne daka baka kyauta kuma da dukiyar wani ba a kyauta da dukiyar mutum abin da ba naka ba to kai ba za ka yi kyauta da shi ba ina ba tar mun gane hatta irin wannan abarka kokon shago mai shago da shagonsa sai almajiri ya bi sai ka dauki cikin kudin mai shago ka ba sa kai kuskure in za ka ba sadaka ka bala cikin naka ba a sadaka da abin da ba naka ba ba kai da kasan ba ka kyauta da abin da ba naka ba mun baita in za ka bayar amana ce aka baka in ka bari iya tashi sadaka shi yayi sadakar da kansa kuma ko da shi ya ce kai sadakar to in kai shi za a ba lada saboda dukiyar ta waye tashi ce shi ke da lada wallahu ta'ala alam Allah da basuwa ne ka ce maka an yi sadaka kenan ko Allah na rubin suka can mutanen wallahu ta'ala alam wa fi riwaya a wata riwaya wala anal mu'mini qatala nafsa manzo Allah ya tsine wa ya la'anci duk mai imanin da ya kashe kansa annabin Allah ya tsine wa ya la'anci duk wanda ya mai imanin da ya kashe kansa wa fi riwayat man idda'a da'awa kadhibatan li yatakathara biha duk wanda yayi kirarin abunda ba nashi ba kirayi na ƙarya dan dai ya ƙara yawan abunda yake nema lam yaziduhu Allahu illa ba abunda Allah zai ƙara masa sai kaskanci da kuma walaƙanci ƙaranci abun ba zai albarka ba idan kai gida ne gashi nan na kakanku ne sai ka ce a'a gidanka ne kai ka ba shi wani abu kusa ana irin wannan ko sai ka je kai kirarin wannan abun sai aka dan dai ka ƙara yawan gidanka sai aka baka to annabin Allah yake cewa Allah ba zai ƙara komai a cikinsa ba sai ƙaranci da kuma kaskanci da walaƙanci kuma talauci zai biyo baya mun gane hadisin jama'a daga hadisi yana karanta da mu abu guda uku manya abu na farin harancin rantsuwa ba da wata ba shari'ar musulunci ba malamai sun yi sabani akan idan mutum ya rantse da wata rantsuwa ba ta musulunci ba yana da kafara abin da yake mashhur wajen malamai shine cewa akwai kafara a kanta wanda kuma shine mazhabin al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin su amma mazhabar Imam Malik da al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala suka ce babu kafara a kai kuma wannan shine mazhabar riwayar al-Imam Ahmad kuma shine abin da fatawar al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala kuma Ibn Qudama afwan Ibn Qudama ya tafi akan cewa idan mutun yayin rantsuwa da wani addini a cikin akan wani addini mace kace na rantse da shi irin yadda kisa suke ce na rantse da Yesu al-Masih to wannan rantsuwar da kai tana da kafara ko bata da kafara jamhuri kin masu tafi akan cewa tana da musu ga ce a'a maliki suka ce a'a bata da kuma wannan fatawa ce fatawar Ibn Qudama da Ibn Daqiq al-Aid da kuma daga cikin mafiyawa kuma shine abin da yake al-asah a wajen malamai sai abu na biyu harancin kashe mutun ya kashe kansa duk yadda al'amari ya kasance da kai na rayuwa to haramun ne ka kashe kanka duk yadda rayuwa ta kulle maka kusan akwai wanda shi in ya duba ta cije to inda ya sai inda kawai ne yake da ya bushe kowa ya watse wannan yana cewa mutum bai da kaddara ta Allah subhanahu wataala ba ce sai dai sama da kasa ta fado kai saman ta fado kai kana ina akwai buƙatar mutum yayi haƙuri a irin yadda Allah ya dora shi a rayuwa ina ba da mafita kada ka kuskura duk wani kinci na rintsira rayuwa ya jayo ka kashe kanka haramun ne mata da dama suna yi maza da dama suna yanzu su ture abin mata kai inda har an doki mata kai akwai likita da aka bude ta musamman a Turai da wanda yake son ya kashe kanshi ba sai ka hado saman itaji ba ko ka tabbata tarin ya kashe ka a'a kuma mun kusan akwai mu masu kashe kansu nan ta hanyar damuwa mutun ya ta sa maka ne damuwa su har yayi mai yawa sai mutun ya walu a ce kawai tashin ta buge shi wannan kashe shi shi da kashe kai bishin fawwala ma Allah al'amarin shi Allah ya jare mutun sai ya kasa haƙura a zuciya sai ta sake a zuciya sai zai kashe kansa to wannan bambanci da kuma mutun ya dauki makami ya kashe kansa su yan suye suke Turai in mutun ya zama duniya to sai dai ka zo akwai likita ta gaya musu cewa fa kai ka gaji zaman duniyan nan kai damuwa ta ma yawa ka gaji da zaman duniyan nan ko su kake ka mutu to sai a ce ga takarda aka cika mutum sai ya cika takarda sai a kira na wakilansa ɗan uwansa to zo mu kun ji gashi ya abun nan ga takardar sa kuma ku sa hannu ko sai ba mutum fa zan ya mutu shikenan an wuce a sauƙaƙe a tarihin addini bai ba wannan zagarci ne duniyar da yanzu mutanen son ta ake fa rayuwar kamar ni kaga mutum ya shekara 60 amma jin yake kamar a bayan shekara 25 Allah ya rufa mu asiri abu na gaba cikin abin da suke karantar da mu shine mutum harancin mutum ya kirare ya danganta abin da ba nashi bai ce nashi ne mutum ya doki abin da ba nashi bai ce nashi ne ina ba ta mu fahimta mutum ya kirarin wani abu ko da ilimi ne haramun ne mutum yayi ya dinga alfahari da ilimi ba alfahari da ilimi ko mutum ya dinga ayi ni ne kaza bangaren ilimi ko kuma dangantaka ko ƙarhi ko makabantan wannan abun in har abun da ka faɗa ba haka bane na ilimin da dangantaka da wace ce to Allah subhanahu wataala yana cire albarka a rayuwa sannan kuma mutum zai zamanto walakantacce da kaskanci da wulakanci da duniya Allah ya kare mu kuma in mutum yayi alkawari cikin abun da yake da to ya cika in kuma babu to kuma sai ya haƙura a kansa wallahu ta'ala alam sai babu nazar idan aka ce annazuru jama'a alwashi shi ne cewa alwashi shi ne mutum ya shar'anta wa kansa wata ibada wanda wannan ibadar ba tilas bane kai ta ba dole bane ba tilas ta maka misali yanzu sai irin manomi misali sai ce bana in nayi dami dubu ko in nayi mana 80 ko 40 to nayi alwashin zan yi azumin wata guda ta abudan lillahi to sai Allah ya baka dami dubu ko kuma Allah ya baka abin da ka nema to wannan alwashin sai ka cika shi wannan azumin sai ko mutuwa kai sai a yi maka shi ko ai ku fahimci wani abu guda azumin farilla idan mutum ya mutu bai yi ba to babu kawali mafi rinjaye na malamai babu ranko a kai ba ranka masa misali yanzu ni ne na mutu cikin azumi ko kuma na sha azumin da ban yi ba sai a ce azumi yazo sai ne wasu azumi mutun ya kwana 15 na azumi misali sai bai 15 ba sai rashin lafiya ya kuntar da shi da jiya har azumin yazo ya huce bai samu sauki ba har Allah ya masa rasuwa bai warke ba wannan azumin da ya sha a cikin sa babaran ko akai babaran ka masa amma in akwai azumin alwashi akan sa cewa yayi alwashi zai yi kaza Allah ya cika masa wannan abun ko ya mutu sai an rama masa shi mun fahimta karatun wallahu ta'ala a'lam to kuma daga cikin sifar mutanen kirki Allah ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira su masu iman suna taka alwashi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara ayyuti Allah falyuti'a duk wanda ya alwashi akan yi da'a wa Allah to ya cika wa man nazara ayya asi Allah fala ya'si duk wanda ya alwashin akan cewa zai saba ma Allah to kare kuskure yayi al hadith athani wa 60 ba'da 300 hadisi na 362 an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda kala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam inni kuntu nazartu fil jahiliya yace ya annabin Allah ni nayi alwashi tun a jahiliya kaje an ce a jahiliya gabanin musulunci gabanin musulunci inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa laylata yace ni nayi alwashi wa Allah cewa zan yi itikafi shine na koma masallaci da zama da niyyar ibada ba irin itikafin da ake nan yanzu kaga mutun na itikafi kuma shadu da kaya saman istaci in mutane mun fara maki wallahi kaga mutun na itikafi masallaci amma abin da yake faruwa wa shi ya yi labarin shi kullura ba mutun yana cikin masallaci ya itikafi amma wasu labaran da yake barwa kada kake yawo ma baka da shi kai Allah wannan gware ma wallahi ka fita ka tashi ka fita har hukin ka to yace yayi alwashin zai itikafi na dare guda a lokacin ina lokacin jahiliya wa fi riwaya a wata riwaya yawman wuni ne fil masjidil haram aw al musallati musallati mai alhurma yace ya annabin Allah to ya zancin alwashin tambaya ce ki ya annabin Allah lokacin muna jahiliya nayi wa Allah alwashin cewa zan yi itikafi na dare ko na wuni a masallacin harami to yanzu zan cika alƙawarin ko ba zan yi ba alwashin da nayi zan yi cika ko ba zan yi ba kala sai ma'aikin Allah ce fa aufi bi nadrika ka je ka cika alƙawarinka ka cika alwashin da kai ka cika shi mana ya je me yayi alwashi kaga yana zahiliya tun gabanin musulunci amma sai annabi ya ce tunda alwashi kai ka je ka cika ina fatar mun fahimta da haka wannan hadisi na kantar da mu ababe kamar haka cewa ibada itikafi ibada ce da ake wa Allah subhanahu wataala wanda in mutun yayi alwashi to zai cika kuma shi itikafin nan na sha fada malamai sun yi rubuce-rubuce a kai kuma malamai sun karantar da mu da dama cewa ba dole ba sai ka yi kwana 10 cikin masallaci a mazhaba mafi sauki a Shafi'iyya mu fahimtar da su malamai suka karantar shi ne za ka iya yin na awoyi ma za ka iya shiga daga azahar ka ce ka shiga itikafi zawwa la asar za a baka salatar itikafi inda ka yi don Allah mun fahimta kai minti 30 ma ka ce a ni kullun na ware minti 30 itikafi wa Allah yayi haka malaman Shafi'i suka tafi akai duk da wasu suna ganin sabani wannan amma kuma dalilin suna da karfi kwarai da gaske amma na gaba cewa itikafi ba dole sai a watan Ramadan ba mu yanzu mun doka cewa itikafi sai cikin azumi to shi itikafi ba zai sai Ramadan ba kowane lokaci zaka iya kai itikafi ina ba da musamman ma ina da alaka da mi da alwashi malam cewa ana Abdul al hadith thalith wa 60 ba da 300 hadisi na 363 na Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah da Umar Allah ya kara musu yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ منن الله انه نهى عن النذر ما يكن الله يا هنا الواشي mutum ya ta dokar alwashi wa qala kitwa inna an-nadar la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil arso ya cewa an-nadar la ya'ti bil khair yin alwashi baya zawa da alkhairi bara kamar abinda da suke karantarwa anan wallahu ta'ala alam ana samu mutane masu ce gona da yi cikin al'amurra wanda su abin ba Allah bane ake ne cikin albashin sai zaman to abin ana ne dan riya ko kuma dan wani alfahari da makamancin wannan abun kuma mutun yaje ya dora wa kansa ibada ta san tahi karhin sa ko kuma abin da yake ma na kuskure ne to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yin wannan abu yace innal nadar la ya'ti bi khairin wa inma yustakhriju bihi min al-bakhil sai dai ana fitar da shi daga wanda yake al-bakhil marewaci ana sa shi yayi saboda mutun zai rage rewa in mala al-bakhil na ibada ba zai dan ce bakhil ba ana nufin ba wanda yake baya da baya basuwa hatta wanda baya ibada ba dora maka ibada ta gagari so shi ma wani do'i ne na al-bukhul la al-bukhul daga cikin abu da hadisi ke kantar da mu shine hani akan yin alwashi da kuma illa a ciki me illa a ciki kamar alwashi be kutunku da kaddarar Allah subhanahu wataala ai galiban wasu da suke yi misali sai ce in Allah ya yi min kaza Allah ya rige ya rubuta cewa ga abin da zaka samu ko ga ajin kwanakinka na rashin lafiya ko ga abin da zaka yi rashin lafiya adadin lokaci kaza ko kuma ga irin abin da dai Allah ya rubuta maka na kaddara sai kai alwashi cewa in Allah ya tunkude maka wannan abun zaka yi abu kaza na ibada to kaga zaman to ibadar ba dan Allah za a yi ba dan wancan abun ne za a yi to kuma Allah yana so duk abin da zaka kai dan neman yardarsa mun fahimci karatun sannan kuma yin wannan alwashi bai sanya Allah ya fasa yin abin da rubuta maka ba abin da ke canza kaddarar Allah subhanahu wataala ba abin da ke canza kaddara tawa ta Allah subhanahu wataala saboda kad wanda yayi alwashin yayi tsamanin a'a yin ibada zai sanya Allah ya fasa sanya masa wannan abun sannan kuma kullun abinda aka kyamata na alwashin cikin da'a na Allah ma to an hana kai da shi yasa kaga yanzu ai mutane sun takaita yin wannan abu ba bal ma ba a mai ballatana a takaita mu yanzu nan ko Allah ya rufa mana asiri al-hadithu rabi wa situna ba'da 300 hadisi na 364 an uqbata bin amir radiyallahu an da uqba dan amir Allah ya kara masa idan kare ke cewa nazarat ukhti an tamshi ila baitillahi alharam an tamshi ila baitillahi alharam hafiyatan fa amartani an astafti laha rasulullahi sallam fastafadaituhu fa qala li tamshi wa li tarkab yace yar uwata aunata ko yayata tayi alwashin zata tai dakin Allah subhanahu wataala da kasa kuma alhali wurin yana da nisa sai kace zaka tai kwanni da kasa kaga ai akwai tahiya kuwa nan ko zaka je yamai da kasa to ta sai wa Allah alwashi cewa zata wata bukata ta in ta cika zata tafi harami da kasa kuma sai bukata ta biya bala zata a kasa sai ta biya manzo ta tambi dan wata ce ka je wajen annabi ka tambaya min ga abin da yake faruwa na yi alwashi shin zan tahi ne a kasa ko kuma kawai na waske na tai abun hawa fa kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa litamshiya ta tafi ta je zuwa dakin da Allah ta je ta cika alƙawarin ta dai za ta zo dakin Allah amma wali tarkaba kuma ta hau abin hawanta ma'ana kattami kattate a kasa saboda tafiyar a kasa zai kawo mata matsala a rayuwa shi kuma a ka'ida ta addini ka'ida ce usuliya al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani in abu ya tsananta to yana ja mutun zuwa ga abin da yake mafi sauki gare sa misali kowa ya san a shari'a cin mushi haramu ne maskai haramun ne to sai kuka yi tafiya kun ta cikin sahara misali babu ruwa kun ga yuwa ta kai muku kaya kuma cikin kurmi kun ta yi cikin daji haka babu abinci kuma babu gari ba samatarsa ko kodon sai kuka ga ga mushen barewa barewa matatta ta mutu ba a yanka ba kuma kuna jin yuwa musulunci ya ba ku damar ku gyara ta ku cinye ta ad-darurat tubihu al-mahdhurat musulunci ya ba ku damar ku ci wannan mushen saboda kar ku je ku illata kawunan ku mun bace karatun ba a yi rabka wahala dan dai wani abu na shari'a ita shari'a kullun sauki take kawa dan annabi adam shi yasa aka ce sallah in ba ka yi tsaye ka gijirta ka jingina da gina in ba ka iya gijir abin nan gijirta ka jingina to ka zauna in ba ka zauna ka jingina ka zauna in ba ka iya zaman to kai mi ka zauna ka jingina in shi ma ya gagara kai mi ka kwanta ba a ce dole sai ka yi tsayen ba in ba za ka iya yi ba a tsayen to kawai kai a zauna shikenan kawai in zaunan ta gagara yi a kwance mun baita wannan shine musulunci amma ka ce dole sai ka yi in ka jama kanka ruwa to kuma sai ka wahala zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabe sun tafi an dawo daga wata aike da annabi ya musu ana saban hanya sai wanda ce su dutse ya fado masa sai kansa ya tsage ka ce ana ganin wani abu na boto haka kuma ana lokacin sanyi ya kwanta da dare sai mafarki ko da tashi ga gaban sa ya baci sai ce mai jama'a aiki ya bude kefa ga abin da ke faruwa ina da tsaguwa jimuwa a kai ina jin na tsoron na sa ruwa zai iya tsada ni sannan kuma gashi janaba ta kama ni wai shin wanka zan yi ko kuma akwai wani abu da ya kamata in yi kace ina tunda dai janabar ka gama ni to dole sai ka yi wanka kawai sai je wanka yana yin wanka ruwan sai suka shiga abotansa malam kawai nan sai ya mutu suna zuwa garin majin sai ka yawo manzon Allah ga abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya kashe su da sun kashe sa annabi ya tara sai musu fada ina ma ya ishe shi kawai ya taimama kaga da an bi asauki kawai ya taimama shikenan sai a wace wuri to musulunci wannan kaya ce duk abin da zai sa ka wahala to ka bar sa zuwa ga abin da babu wahala a kansa wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj wannan kaida ce ta musulunci daga fastaftatu wace sai dai mai manzon Allah fatawa fa qala sai ce litamshi ta tafi zuwa dakin Allah amma wali tarkaba kuma ta hau abun hawanta wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi al-hadith al-khamis wa 60 ba'da 300 hadisi na 264 al-abdullah ibn abbas radiyallahu an daga abdullah dan abbas Allah ya kara masa yarda annahu qala shi yana cewa Allah ya kara musu da sahabbai guda biyu radiyallahu anhuma annahu qala abdullahi yana cewa istafta sa'd bin ubadah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin kana ala ummihi yace sa'd dan ubada ya nemi fatawa wajen man aiki sallallahu alaihi wasallam game da alwashin da mahaifiyarsa ta yi to wufi ta kuma Allah ya ma'orar raso kuma cika alwashin ba qabla an taqdiyahu ta mutu gabani mutu cika alkawalin ta yi alwashi sai Allah ya mata rasuwa gabanin cika wannan alwashin sai sa'ad dan ubada ya tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da wannan alwashin shin zan yi za a cika mutu fa qala sai ma'aiki yake cewa faqdi anha ka cika mata wannan alwashin ko ga magana ba ta dazu ko idan mutun yayi alwashi na azumi ko na wani abu sai ya mutu to za a yi za a cika masa idan mutun yayi alwashi sabanin mutun ya bar wasiya sabanin wasiya tafi wannan a'a alwashi ne kai zaka yi wani abu na ibada sai kuma Allah bai kaddara maka yi ba to in ka mutu za a yi maka wannan abu daka alwashi ibada ce wanda ake cikawa idan mutun ya mutu bai cika ta ba sannan kuma to su ake cika masa wannan alwashi magadansa magada duk wanda ke cikin cin garenka to yana cikin wanda zai kama wanda cika wannan alwashin malike cewa wannan kuma wannan alwashi cika alwashi daga cikin biyayya ga iyayi ta cikin biyayya ga iyayi al hadisus sadis wa situna ba'da 300 hadis na 366 an ka'ab bin malik radiyallahu anhu daga ka'ab dan malik Allah ya kara masa yarda qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana magana da banzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna min taubati an nakhla'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi fa qala rasulullah sallam amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul laka Ka'ab dan Malik al-Ansari yana cikin mutane guda uku da su zo yakin Tabuk ba gazu Tabuk da akai ba tare da wani usuli ba kun ba tare da munafiki ba wanda sai Allah ya saukar da aya akan su ko a suratul tauba wa alal ladina wa alal thalathal ladina khulifu hatta idza daqat fihim al-ard kan su Allah ya saukar da alqur'ani mai girma ka san ba zai mutum bane ai duk wanda Allah zai saukar da alqur'ani akan sa to dayan biyu ne in a bangaren mutanen kirki ne to ya tabbata mutum ne mai kima daraja in kuma a bangaren mutanen banzar to ba karamin tankiri dan iska bane duk wani dan iska da kaji Allah ya ambata a Qur'ani to wallahi ya kai matuƙa ne a wajen iskanci yanzu kaga ai kamar da Fir'auna da aka yi da Qaruna da Hamana ai ba su kada bane yan iska a lokacin Annabi Musa amma su sun fi kowa barewa ne akai mun bayyana su wayannan su Ka'ab da Allah ya ambata Allah ya san manufar su ne shi yasa Allah ya wanke su a Qur'ani mai girma sai da kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dawo daga wajen yakin annabin Allah ya kaurace musu magana ma su kai manzon Allah baya karbawa ina ba zan fita saboda irin abin tunda ai an san cewa yaki in za a tafi in kaga mutum ya bai tafi ba to da mutum uku ne aka hana ma aka doke ma tafiya yaki mutum uku su ba laifi bane da basu wajen yaki ba tsofi wanda ya kai shekarun manyanta ko kuma karamin yaro da bai balaga ba ko kuma mace su wayannan ba da su ba cikin yaki ko yaki aka zo wayannan ba a kashe su kuskure ne a kashe wayannan cikin mu civil ma ba a kashe su wayannan ba a kashe tsofi ba a kashe mata ba a kashe karanan yara to shi ba tsoho ba kuma shi ba karamin yaro ba sannan kuma su ba mata ba kuma aka je to in mutum bai tafi ba to an tabbatar da munafikai ne to shi wannan ba munafiki bane ai su munafikan an san su la zan fi rufil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu ya'lamun to ba munafiki kun ba uzuri to da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai ya kaurace masa ya ki masa magana sai da Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani akan cewa Allah ya karbi tubansu saboda tsananin farin ciki da yaji cewa Allah ya karba kuma ga aya sai an tashi kiyama ana karanta bayani ta safka ne a kansa saboda tsabar farin ciki da jin dadi da kuma yarda da Allah ya yi masa da kuma karban tubansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to sai ya yi alwashin cewa zai ba da dukiyarsa baki daya shi ya ce inna min taubati an akhla'a min mali ya ce duka dukiya ta zan yi nayi alwashi zan bayar da ita zan bada ita ya annabin Allah sadaqatan ila Allah zan bada ta sadaka wa Allah wa ila rasuli kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bada dukiyata dan Allah da manzon sa kawai saboda yami ya ji dadi malahu ba karamin matsala bace Allah ya rubuta mutum munafiki sai da attakai Allah ya wa annabin sare san sai kin mutane munafikai duk munafiki a majalisar hada manzon Allah shi wallahi alazim da aka zauna maka shekara 13 duk maka babu munafiki duk maka lokacin da manzon Allah ya yi shekaran farko 13 a garin maka duka girma maka babu munafiki duka amma da zawar annabin Allah a garin Madina ya hadu da wayennan yahudawan shi yasa ba gitta za a yi ba yahudi ya so kara a rayuwa la yarqabuna fi mu'minin illa wala zimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa jama'a kuna da labarin rasuwar annabin Allah manzon Allah ya kwanta dama rishin lafiyan da ya taso masa ai guba ne suka samu masa guba aka samu manzon Allah cikin abinci wata bai yahudi ta kawo manzon Allah shi ko kun fahimta ba yadda za a yi ba yahudi ba ya zauna ba ku zauna lafiya shi yasa idan aka ce wai kullun a zo a hada kai ayi kaza sai ce to Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a amma abu ne wanda wallahi azibiyuwa yahudawan sun sa musulmai gaba su kuma musulmin a lokacin kawai kullun karar rikici suke zuwa su ko kun fahimci karatun yanzu ya za a yi araba ya za a yi araba mu da addini mu shine dare da rana kai da ganin wayannan arne ya dauko kudi ya turo tun daga America ko kuma tun daga wata kasa ta arnawa a kawo Niger kai kasan da walakin goro amiya wallahi ba haka suke yin abun ba da wata manufar daga cikin manufar ya za a yi araba mu da addinin mu yanzu ka diba duk wanda ya kwanta wanda yana rashin lafiya in ka kwanta fali to in ka je likita sai ka kashe kudi in kana talaka ne ka tsaya ka dan kashe sha wani abu haka ne in da kana da hali kuma dari da wani abu na ke zance tambaya da Allah ita wannan fali kin ta ake yi babu maganin rigakafin ta ne babu maganin rigakafin masasara ne ku kuma labarin farasa zuwa masasara farasa gaba ɗaya babu fali babu masasara kwata-kwata da babu duka an ci su ba su ma san miya ke ta masasara ba sun wuce ta babu maganin da ake bada na rigakafi to me yasa ba za a bada ba amma ka dibi abin da yake hadari wa al'umma sai a ce shi kyauta kuma gida ba sai ka zo su yi ba gidanka za a isa ka da ɗanka a baka polio kai da tsakasin daga nan ga cewa ashe akwai wata manufa a ciki in dai dan Allah ake yi so ake a kare al'umma da kamuwa da rashin lafiya maganin fali shine mafi dacewa da ƴan Niger a raba musu gida bisa da maganin polio kuma wallahi al'azim su likitocin na gaske ina ce likita abin da ya je karatu likita shekara 7 a jami'a shi ake cewa likita ba wanda zai je wata gari bai kisan shekara 3 ya dawo wannan ba likita bane yana jiya ne yake yale wannan majiyaci ne jiya yake ba likita bane likita na gaske abin da ake cewa likita sun san illar da ke cikin wannan abu wallahi sun sani yanzu fa hatta irin maganin da ake ba matan ku asibiti na tazara aihuwa ina mai rantsewa da Allah na rantse da Allah su likitocin ba su shan wannan maganin ba su doka saboda sun san illar da ke cikin wannan abu amma mu ma saboda an doke mu kan bido kawai haka daƙiƙai kuma yanzu baka ka dibi abu fa kyauta ake ba mace fa magani kyauta duk watan Allah ta je ta dauko magani guda 30 kyauta ba ta bada ko tana sai ta shekara fi kai hankalinka miye baka in da gaske ne ai wani magani masu sarrafa ta tansu da damar da diabetes ta shaya al'umma miya ya tafa ma ai kowa shi shi ladai Niger diabetes da tansiyon da wace ce shi ne garin da ilsar stomach kenan ma gagara maganin ta kalman ake bayarwa duka wannan wani plan ne sharri ne na yahudawa munafikai to su na wannan zamanin suna cewa su ba sa tare da mu amma na zamanin annabi sowa suka ce sun musulunta duk sirrin musulmi suna da labari duk abin da ake yi a addini suna da labarin sa ana tahiya kuma sai sake meeting ga abin da manzon Allah ya kullo su kuma ga nasu kullin shi da Allah ce wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin suna kullawun Allah na nashi kullin sai sun tsara sai Allah ya wargaje saboda shi ya bi su iya kullin shi ya halice su ya sanya musu tunanin taka min ba da aula shi bi su iyawa to jin dadin da Ka'b yayi dan Malik sai ya sanya yace ya annabin Allah ni dukiyata gaba dai na tira tu zan bada ta kyauta duk abin da na mallaka zan bada shi din neman yardar Allah subhanahu wataala kuma dan jin dadi da abin da Allah ya yi min na karba tuba da gafara sai annabi ya ce masa amsik alayka ba'd Malik ka rike dukiyarka Allah ya san niyyarka kuma Allah ya saki kyakkyawa tubanka Allah ya gafarta maka kuma ya yahe maka koda ko baka bada komi ba Allah ya yabe maka Allah bai dora mutum sai abun da take sake edokawa sai Ka'ab ya je ce da wani abu daga cikin dukiyarsa ya dan baiwa yayi ba duka bai bar ba sai ya bada wani abu daga cikin dukiyar saboda jin dadi da irin abun da Allah subhanahu wataala ya masa ashe ni da kai ko gobe in Allah ya maka wani abu kana fama da wata jiya ko wata larura in Allah ya maka to ka nuna farin cikin ka ba bayin Allah daga cikin hanyar godiya wa Allah shine kai ka sa wasu cikin farin ciki tunda Allah ya saka cikin farin ciki to kai ma ka iya sanya wani cikin damuwa a cikin farin ciki ko kun bayyana Allah kana cikin wata damuwa misali duwan sun kai maka kaya la qadar Allah ba da abin ba aka taqaddama ka bada kuɗi aka tsiya aka yi duk abin da aka yi ba abin nan ba can cikin ikon Allah subhanahu wataala sai kawai shi wannan sai aka sauki sai aka kawo ni zaka kayan ka sai ce kai nawa kai kawai mai shi zo ka dauki kayan ka kuma kayan miliyuka dan Allah zaka ji dadi kuma zaka ji dadi ba to yadda Allah ya sanya ka farin ciki ta wannan hanyar ko to kai ma ka sanya wasu bayin Allah farin ciki yazo wani gidan shi nan fa ya manta rabansa da ai asuwaki da kafar kaza kuma ya manta rabansa da ai asuwaki da kafar kaza to sai ka so kaji ka kama sai ci wani kuma shi a matsala te kuma yana asibiti bai da kudin magani ka basa ai masa aiki wannan kusan abinda mutanen ba su fahimta ba ko ba ma yawan taimako a asibiti sai a ce yanzu hatta misalin fa akwai inda ya kamata a ce kwanan da aka ta matsalar nan ta kufir da tunani da lisahi to akwai abun da wallahi ba dole ba sai gwamnati ta yi mana akwai mai kudin da shi kadai zai iya ware miliyan 5-10 ya sai group ya kai asibiti in an samu matsala ta wuta kawai a yi amfani da shi dan Allah an ce maka ko ba ce maka ba akwai inda kawai kilim za a zo a sa saboda al'umma suke wannan wurin an ce maka ko ba ce maka ba Allah zai bada lada kuma zai bayar ba akwai wanda shi yana cikin asibiti maganin da zai saya gashi yana fama da rashin lafiya sai an biya a yi masa aiki fiye da kudin in ka je ka biya aka masa kudin dan Allah ba kai aikin Allah ba sai kullum ku ce sai dole sai gina masallaci ne ya gina masallaci ne da kai mutane maka kuma a tsabar ganyar masu kudin sai ga mutum gashi nan bai mallaki jika darin kansa ba kuma an kashe maka ka dawo ta ce maka alaci kuma ka da kodara kuma ka ga ba zalba akan ka Allah ya rufa mana asiri Allah ya samu wani laka da haka sai ka abu yi sadaka da wannan wasu so sashi na duke sa nace fa huwa khairul laka shine mafi alkhairi gare ka ne kuma ya kamata mu kwana sati mai zuwa sai mu tashi kitabul qada idan Allah subhanahu wataala ya yarda abinda muka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya yahi muna sati mai zuwa da 59 kenan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh